اجمعين ومن دعا في دعوته واستن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا اخوه السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar 15 ga watan Ramadan shekara ta 2427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 6 ne ko 7 ne 7 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 59 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba za mu maimaita ta don mu danganta ta da wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito sai ko mu ci gaba da abin da ke bayanta wato fadin Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatun wa law annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun
ubangiji yace wa minhum daga cikin su munafikai man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda yake aibata ka dangane da lamarin sadakoki as-sadaqat jam'i ne na sadaqa sadaqa guda daya zakka kenan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim cikin sa akwai wanda yake aibata ka ko dan bai samu rabon da yake ganin ya kamata ya samu na zakka ba ko kuma lokacin da ka kasafta ma baka bashi ba ba ailis safi da shi ba fa in utu minha radu idan an basu sai su yarda su ce eh lalle annabi mutumin kirki ne kuma ya kamata a yi imani da shi wa illam yu'tu minha amma idan an basu idan ba a basu ba idahum yaskhatun kawai sai kaga suna damuwa suna fushi suna nuna fusata da rabon da annabi yayi da bai sa su a ciki ba sai Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inama sun yadda da abinda manzo Allah ya basu manzon sa ya basu inama sun ce hasbuna Allahu mu kan Allah ya wadace mu koda ba a bamu ba sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu da sannu Allah da manzon sa za su bamu a nan gaba in ma ba su bamu ba a yanzu inama haka suka faɗa inama sun ce inna ila Allahi ragibun lalle mu masu kwaɗayi ne zuwa ga abinda ke wajen Allah na lada da darajojin cikin aljanna ba abinda za a bamu na zakka ba na gidan duniya ina ma haka suka faɗa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi yace bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqsimu jaa Abdullah ibn Khuwaisra at-Tamimi lokacin da annabi ke cikin kaso yake rabo a hadisin ba a ce rabon zakka ba an ce kawai yana cikin rabo sai Abdullahi ko Abdullahi ibn Zulkhuwaisra at-Tamimi zo wurin sa fa kala yace i'dil ya rasulullah kai adalci ya manzon Allah fa kala wailak manzon Allah ce kai tonka wa man ya'dil idza lam a'dil inni ban yi adalci ba duk duniya waye kuma zai adalci kala Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yace da'ni adrib 'unuqa kale ne in fille kansa kowa ya huta yace da manzon Allah kala sai manzon Allah ce da'ahu fa inna lahu ashaban kale shi yana da mabiya da za su zo nan gaba baya a lokacin da annabi ke fada baya da kowa amma yace zai samu mabiya a wani lokaci na gaba shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a babin da ke nuna alama ta annabcin annabi shine ba da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya zo ya faru lokacin da annabi ya faɗa mutumin baya da kowa amma annabi ce zai yi mabiya kuma su ne za su zanto masu sifa kaza a nan gaba kaga wannan annabta ce in ba dan Allah ya masa wahayi ba zai gane wannan ba, ba wani tabarin hangen nesan da zaka gano wannan. Sai yace kyale shi yana da mabiya, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, dayan ku zai raina sallarsa in ya ga tasu, wa siyamahu ma'a siyamihi, zai raina azuminsa in ya ga nasu, saboda suna da nacin salloli na nafila bayan farilla, suna da nacin azumin na nafila bayan na farilla. Amma yamruquna min ad-din, suna ficewa daga cikin addini, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, kamar yadda wato kibiya take fita daga jikin kwari ko daga jikin baka idan an harba ta. Waɗansu malaman suka ce as-sahmu min ar-ramiya, ramiya din dabbar da aka harba ita ce, saboda tsananin ƙarfin mai harbin sai kibiyar ta huda dabbar ta wuce, wato kamar bata samu komai ba. Yunzaru fi qudzihi fala yujad fihi shay, a duba cikin wato ainihin kunnuwan kibiya din, wannan kunna na gefen nan da na gefen nan gurin, a ga babu jini a jiki, ta huda dabbar ta wuce saboda kaifi, saboda karfin maharbi. Thumma yanzuru ila naslihi fala yujad fihi shay, thumma yanzuru ila safihi fala yujad fihi shay, thumma yanzuru fi nadhihi fala yujad fihi shay. Duk abin da ya shafi kibiyar ko dai tsininta ko kuma tsakanin wato ainihin kan kibiyar da sauran ragowar jikinta, sandarta, duk za ga babu komai, babu jini, babu alamar ta hudu jikin dabba ta wuce saboda karfin bai harbi. Manzo Allah ce za a samu irin wannan, wakar sabakal farsa waddama, wato saboda kaifin kibiyar ta riga jini wucewa, ta riga kashin dabbar wucewa, ta bi ta cikin dubbi amma ba ta taba komai a jikin tumbin dabbar ba, ta huda ta wuce saboda kaifi ko saboda gaggawarta. Manzo Allah ce yadda wannan kibiya ke fita daga jikin abin da aka harbe ta, haka irin waɗannan mutane suke fita daga cikin addini. Amma kar ka manta suna da nacin sallah, suna da nacin azumi da sauran. Manzo Allah ya yi bayanin sallah da azumi dan ba da misalin ibadat, amma suna da naci akan waɗansu ibadoji da za a gani na ganin ido, suna da irin wannan kokari. Manzo Allah ya ce ayatuhum rajulun ihda yadayhi aw sadayhi mithlu sadiyil mar'a, babbar alamarsu za a ga wani mutum da yake shugabantar su, ɗaya daga cikin hannayensa ko kuma yake ɗaya daga cikin nonansa na dama, ɗaya daga cikin nonansa ko na dama ko na hagu, Ubangiji ya yi masa halitta da girma kamar nonan mace, haka za a gan su. Ya karzuna alahini firqatan minan nas, za su fito ne bayan kan al'ummar musulmi ya riga ya fara rarrabuwa. Lokacin da annabi ke wannan maganar, kan musulmi bai rabu ba, tunda suna karkashin jagorancinsu gaba ɗaya. Amma lokaci kuma ya al'umma sun fara rarrabuwa kuma bayan shugabancin Umar dan Khattab, a lokacin khalifantar Umar dan Khattab, tunda dama shine kofar fitina, kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisin da Bukhari ya rawaito, kofar fitinar da idan har babu wannan kofar to fitina za ta shigo. Kuma har aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka tambaye shi kansa Umar ya san da hadisin cewa wannan kofar bude ta za a yi ko karyawa za a yi, yace ai idan budewa aka yi to za a iya mayarwa a rufe, amma tunda karya ta aka yi to shikenan ta riga ta balle fitina ta shigo cikin al'umma kenan, sai dai kuma wanda Allah ya ji kansa. In wannan fitina ta zo ta kwanta ta wuce, wannan ta zo ta kwanta ta wuce, fitina shi'a ta zo, fitinan khawarij ta zo, fitinan ko daddai bidoyi za su ta zuwa, dan ita ce babbar fitina. Kana kan tafarki madaidaici, wani ya zo ya maka kururuwar shaytan ka ansa kauce tafarki madaidaici, ba fitina da tafi wannan. Domin tsirarka kai bawa shi ne kana kan tafarkin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbansa, ba za ka iya yin irinsu ba daidai wa daida. Amma kamar yadda wani mai hikima ce, fatashabbahu in lam takunu mithluhum innaka tashabbaha bil kalami falahu, ku kwatanta ko da ku zama su 100% ba, kamance shi ne da mutanen kirki, tsira ne mutum ya kwatanta ko da bai yi kamar su 100% ba, amma wani zo kautar da kai daga kan wannan tafarki. قال ابو سعيد ابو سعيد الخدري اشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم انا mai bada sai da naji wannan hadisi daga bakin manzon Allah, ni da kunne na ba wani isar mun ba, wa ashhadu anna aliyan qatalahum wa ana ma'ahu, ina mai bada sai da Ali ya yaki wadannan mutanen ni ina tare da shi, saboda zuwa suka yi saboda zafin kishin addini da ya wuce mizani, ya wuce sikeli, suka kafirta Ali amma suka ce shi kanshi ba daidai yake ba, khawarij kenan wadanda kawai su kafirta musulmi akan ma'asi, kan wani abu, kan wata fahimta da su suka gina. Suka ce Ali ibn Abi Talib hakama rijal fi dinillah, wai sulhu da aka ce za a yi tsakanin shi da mutanen Muawiya, wannan ya turo wakili, wannan ya turo wakili, suka ce ai Allah ne yake hukunci, sai dai a duba ayat Allah. Amma ya zaka sanya mazaji fi sulhu, ayar mu da fa fi sulhu, inal hukmu illa lillah, sai jahilai suka ce lalle Allahu akbar inal hukmu illa lillah, wato Ali ya saba ya kafirci. Abdullahi dan Abbas da yake masanin alqur'ani ne kuma da qur'ani suke kafa hujja, yaje ya tsaya aka yi zube ban kwariya shi da su, su kawo ya kawo, su ce ya ce, su ce ya ce a cikin alqur'ani din da abin nan sa yace nasarar gamsar da kashi biyu cikin uku nasu. To sad din su suka dawo kan tafarkin gaskiya, amma ragowar suka ce su suna nan ba za su dawo ba sai da Ali bin Abi Talib ya yake su. Dan manzo Allah ce idan kun same su ku yake su, ku yi musu kisa irin kisan Adawa. Kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari. Dan haka ya dan uwa musulmi, wato kowane mutum ya duba ya ga kusanci ko nesancin sa da ayar alqur'ani ko hadisin manzo Allah bisa ga fahimtar magabata na gari. Daga lokacin da zaka yi watsi da fahimtar Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, daga lokacin da zaka ce Abdullahi dan Abbas ba kowa bane ba, Abdullahi bin Umar ba kowa bane ba, Aisha ba kowa bace ba, wani ba kowa bane, hum rijal wa nahnu rijal, su mazaje ne mu mazaje ne, kogin da suka shiga suka yi iyo mu ma sai mun shiga mun yi iyo, mun kamo kifin da kanmu. To daga lokacin nan ka zabarwa kanka tafarkin barka, ka bi tafarki da ba na tsira ba, ba inda za ka tsira sai kana kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da yace wa ana ashhadu anna aliyan qatalahum, ina bada shaidar Ali ya yake su, wa ana ma'ahu, kuma ni ina cikin rundunar Ali ta yake su. Di abir rajul allan na'ati alladhi na'atahu nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo da wannan mutumin a bisa ga siffar da manzon Allah ya bar cikin hadisi, ga siffar a tattare shi kafin a kashe shi. Qala fi fa nazalat fihi wa minhum man yalmizu ka fi sadaqat. Yanzu wannan hadisi da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo shi domin dangantaka da wannan aya, kamar yadda yanzu na kawo shi wajen fassara wannan aya. Da wuya kaga wani mai tafsiri wanda yake kulawa da hadisai wajen fassara ayoyin alqur'ani ba tare da ya kawo wannan hadisi karkashin wannan aya ba. To amma da yawa daga cikin zakakurai almuhaqqiquna, yan bin diddigi cikin malaman tafsiri, suka ce wannan hadisi ba ya da alaka da wannan aya ta fuskar fassara, domin wannan rabo da annabi ya yi, wancan mutum ya tashi ya ce baka yi daidai ba, ba wajen raba zakka ba ne, wajen raba gana'im Hunayn ne, wajen raba ganima ce ta yakin Hunayn ne. Saboda yakin Hunayn ana kwatanta shi da yakin Badar, wajen kowanne ya zama wata fatihatu khair, mabudin alkhairi, wato nasara mai yawa da kuma ganima da aka samu a ciki. To a wajen wancan rabon ne, don haka kawo hadisin a nan gurin da yawa daga cikin malaman tafsiri suke yi yana daga cikin yalwata ma'anar aya. Amma in dai ayar ce tsantsa, tana magana ne akan munafikai, tunda an faro daga wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni, ga wa minhum man yalbizuka fi sadaqat, ga wa minhum, wato ainihin da za ta zo nan gaba, minhum minhum da za ta zo nan gaba don ciko, duk siffa ce ta munafikai. Ina fatan kun fahimta. Amma dai a taƙaita hadisin, ko shakka babu, yana nuna cewa mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga abin da manzon Allah ya zo da shi, to yana cikin ramin halaka. Mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga siriyar sahabban manzon Allah, to kuma yana cikin halaka. Sannan kuma ba a auna gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa ta hanyar yadda ya taurare akan addini. Abin da ake lura da shi hujjarsa, ya yi kuskure akan addini ya taurare har ya mutu a kai, to wannan kuma bai zama hujja ba. Amma menene fahimtarsa? Yaya ilimin sai kitataccen ilimi ne ko gurbatacce ne? To wannan shine abinda ake kafa hujja da shi tattare da mutum. Amma kawai idan muka ce yadda mutum ya zama mai zafin riko da addini, ba muna da wanda suke azumin wata uku ba, sai mu ce daidai suka yi tun daga Rajab, za su yi Rajab gaba daya, su yi Sha'ban gaba daya, har sai Ramadan, sai an ga watan karamar sallah, sannan su sha ruwa. Amma mu mun tabbatar cewa ba akan tafarkin manzon Allah suke ba wannan, tunda manzon Allah bai koyar da wannan ba. Mafi tsananin ko mafi wahalar ko mafi yawan azumin nafila da manzon Allah ya nuna cewa ya halatta ai shine azumin Annabi Dawud. Lokacin da Abdullahi bin Amr bin al-As yace zan iya yi sama da uku a wata, yace yi kaza, yace zan iya sama da kaza, zan iya sama da kaza, har Annabi sai to kai yau gobe ka huta, jibi kai gata ka huta, yace domin shine azumin Annabi Dawud. Wa kana ahabbu siyami ila Allahi siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman, sai ce zan iya yi sama da haka. Sai manzo Allah ce babu azumi sama da haka, inda ni lafiya ne, babu azumi sama da haka. Abdullahi bin Amr bin al-As sai dakata, inda manzo Allah ya dakatar da shi. To kaga ashe kenan, mutum idan ya dauki abu da zafi wannan, sai a bincika a ga menene hujjarsa, kar ya burge kadan karfin rukun da yayi da abin, ba ya da sassauci a kai. Wannan ba zai zama abin burgewa ba, sai in abin da ya rike din daidai ne, gaskiya ne, bai saba wa tafarkin magabata ba. aya ta gaba Allah shin innamas sadaqatu
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
wannan ke ƙara nuna cewa lalle ayar tana magana ne akan zakka da aka ce as-sadaqati dama dai sadaqa suna ne daga cikin sunayen zakka in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas sannan ga kuzu min amwalihim sadaqatan ga kuma inna mas-sadaqatu lil fuqara lalle maganar zakka ake ba maganar raba ganimar hunain ba ubangiji yace inna mas-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha والمؤلفه قلوبهم انما الصدقات سندي زكوكي idan ana yin jami'in zakka a zakoki a Hausa ko kace dukiyoyin zakka lil fuqara suna tabbata ne ga fakirai wal masakin da kuma talakawa wal amilina alaiha da wadanda suke ma'aikata akan ita zakka din ko dukiyoyin zakka wal mu'allafati qulubuhum da wadanda ake son a tausasi a karfafi zukatansu akan imani ko a tausasa zukatansu akan musulunci akan imani lidin dan suka ce la mutamlik ma'ana haƙin su ne mulkin su ne su wadannan su za a baiwa zakka to mun yi bayani a baya dangane da menene bambanci tsakanin al-faqir da al-miskin shin wane ne yafi tsananin bukata wadansu malamai suka ce al-faqir shine yafi tsananin bukata wadansu suka ce al-miskin ne yafi tsananin bukata mun karanta wadansu hujjojin daga ciki amma ƙari akan abin da muka karanta cikin hujjar wadanda suke ganin lalle al-faqir shine yafi suka ce a larabci shi yafi bukata haka kuma a qur'ani tunda qur'ani ya sauka da larabci don wani na cewa innal faqira allazi kanat alubatuhu wafqa al-iyali ولم يترك له سبب معنى wannan ke nuna ashe fakiri a wannan zancen da nake so in gina ya fi miskini dan saboda yana da dabba da take wafqal iyali ta ishe shi yana da dukiyar da ta ishe shi shi da iyalinsa Allah walam yutrak lahu sabab sai dai ba ya da rara abin da ya doro akan bukata cikin dukiya abin da ya doro akan bukatar sa shi da iyalinsa da haka sai suke ganin tunda har yana da halubatuhu wafqal iyali to kenan yana da wani abu amma miskini ko baya da komai suka ce domin daga sakana sukunan ne wato ma'ana ajaza anil harakati har ma ya kasa motsi saboda talauci ko saboda karancin abinci ko saboda yana jin tsoron fita a ganshi huntu tsirara baya da tufafi miskini din kenan haka suka ce amma dai waɗansu malamai daga cikin malaman lugha waɗanda suka fi zurfafa irin su al-asma'i wanda hujja ne a babin lugha yace gaskiyar labari shine al-faqir shi yafi tsananin bukata al-miskin yafi shi wadata yace haka yake a larabci haka yake a qur'ani yace a qur'ani dai dama an ce amma safinatu fakanat limasakina tunda har suna da jirgiro kaga suna da wani abu amma fakirai ku Allah yace lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard la yastati'una darban fil ard ba su da abinda za su mayar daga kwabo ya koma kwabo biyu daga taro ya zama sisi daga sisi ya zama nai daga nai ya zama sule ko dake wannan yaran da ne shekarun da suka wuce ko ba su da abinda za su juya daga naira 10,000 ya zama 11,000 daga 11,000 ya zama 15,000 ba su da wannan ba su da abinda za su sarrafa la yastati'una darban fil ard yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa ashe kenan tunda la yastati'una darban fil ardi wancan kuma amma safinatu fakana lil masakina ya'maluna fil bahri kaga suna aiki suna da abin da suke juya ya zama kudi wannan ko la yastati'una darban fil ardi kaga ba su da abin da suke juya ya zama kudi waye ku bukata kenan lalle fakiri ya fi tsananin bukata sama da almiskin miskin yana da yar wadatar sa amma fakiri kuwa baya da komai kenan kakkab yake baya da komai da haka dai dukkanin su kowanne ana bashi zakka kar ku manta kuma da maganar da nayi cewa malamai suka ce idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a wani ma daga cikin malamin lugha yace shi a wurinsa da alfakir da alfakir da almiskin duk ɗaya ne, amma Ibn Jarir al-Tabari shugaban masu tafsirin duk duniya yake cewa a hakikanin gaskiya ka iya cewa matsayin su ɗaya ta fuskar tattalin arziki, samun su ɗaya da alfakir da almiskin bambancin ɗaya ne. Alfakir baya tambaya, amma almiskin yana tambaya. Alfakir wahala za ta yi wahala, ba zai ce muku komai ba, yana kallon ku kuna juya kuɗi, yana kallon ku kuna ci, baya cewa komai kuma yana jin yunwa, sai in kun tuno kun ce bari a bashi to sai ya karɓa, amma almiskin zai ce fa babu fa, jefa na kuwa na banci ba, sai ya yi bayani. Haka Ibn Jarir al-Tabari ya faɗa, ga kuwa ai Ubangiji ta'ala gashi ya faɗa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan. Lafazin ilhafan suka ce asal ma'anarsa aslan ba wai tambaya ta naci ba, tambayar da ba ta naci ba ba sa roƙa mutum. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ce inna masadaqatu lil fuqara'i, in an tashi ba da zakka za a ba al-faqir, shine talakan da yake da hakuri da wadatar zuci baya tambayar mutane. To wannan lalle a bashi zakka idan an tashi ba sai ya zo ya zubar da ruwan fuskar sa ba ya ce gani, sai a bashi. Sannan wal masakin, waɗanda suke roƙo din ma kada roƙon ya hana a basu, su ma sai a basu, in sun roƙa sun ce lokacin zakka yayi suna sa rai, su ma sai a basu. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha, lafazin al amilina alaiha ya shafi wato as-su'atu jam'in na sa'i. Sa'i shine wanda ake wakiltawa dan yaje karbo zakkar mutane, don zakka ba a kyale masu kuɗi da talakawa, sai gwamnati ta shiga cikin harkar zakka. Gwamnati za ta san account din kowa a garin nan, wani a banki kaza yana da account da kuɗi kaza a ciki, wani yana da kaza, wani yana da kaza, wani yana da saniya 100, wani yana da raƙumi kaza, wani yana da tumaki kaza, duk a lissafa suke. Da shekara ta yi ka kaf sai a tura ma'aikata. Dama an karɓo lissafi daga banki, an riga an san ko menene, inda gwamnati suna da wannan horumi ta san lissafin ka a banki kuma ta karɓa ta san nawa ne, ta ce to zakkar ka bana ta kuɗi in dai asusu kaza ne kaza ne, asusu kaza ne kaza ne, asusu kaza kuma kaza ne, a garken ka na gari kaza da kake kiwon shanu wannan saniya kaza ta kama, kiwon raƙuma raƙumi kaza ya kama, tumaki da awaki kaza suka kama. To mutanen da ake turawa dan su je su taya kan lissafi a kididdige a san nawa ne, sune as-su'atu, sune kuma al-amiluna alaiha. To cikin su akwai wanda koro dabbobin za su yi dan su kawo su wajen amir ko wajen khalifa, akwai waɗanda lissafi suke a rubuce, akwai waɗanda awo ake da su ta hanyar sikeli a ɗora nauyi, akwai wanda awo ake da su ta hanyar mudu, duk suna cikin al-amiluna alaiha. To a nan gurin malamai sun tattauna akan me za a ba al-amiluna alaiha cikin zakka. Imam Shafi'i ya ce ku ba su abin da bai wuce ɗaya cikin takwas ba. In ya wuce ɗaya cikin takwas kuma ya zanto bukatar su ta ƙaru akan haka, to sai a ɗauka daga cikin treasury na gwamnati, cikin aljihun gwamnati baitul mali a cike musu. Ina fata an fahimta. Al-amiluna alaiha za a ba su zakka ko da su masu kuɗi ne a karan kansu, amma tunda an ba su wannan aikin. Shi yasa waɗansu malamai suka ce awannin su da aka ɗauka dan lissafi da awo da kawowa da komowa da kaiwa da komowa, shi ake biyan su wannan awannin. Da haka sai a ga idan an ɗauki ma'aikaci zai yi awa kaza a yi ne, nawa za a ba shi? Waɗansu suka ce ba awannin za a kalla ba, aikin da suka yi, dan mutum na iya ɗaukan awa takwas amma ya je aikin awa uku. In kun ba shi kuɗin awa takwas kun ga ya zalunce ku awa biyar kenan. Da haka za a kalli girman aikin, ganin damar sa ne zai ya gama shi a awa ɗaya, ganin damar sa ne ya awa biyu, girman aikin za a kalla, sai a sa masa kuɗi daidai haka, sai a ɗiba cikin zakka. Waɗansu malaman suka ce cikin kuɗin zakka gaba ɗaya, waɗansu suka ce a ɗauka daga cikin kuɗin zakka kuma a ɗauka daga baitul mali, amma idan kuɗin zakkan sun zama kaɗan, in kuɗin zakkan suna da yawa sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka gaba ɗaya. A taƙaice dai al-amiluna alaiha suna da haƙƙi a zakka. Wal mu'allafati qulubuhum, sannan akan baiwa al-mu'allafati qulubuhum waɗanda ake son a lallashe zukatansu, a tausasa zukatansu, a karkato da zukatansu zuwa ga imani, don ta'alifin qulub na nufin tausasa zuciya, jawo ta a ɗora ta kan wani abu ta yadda da shi ta gamsu da shi. To nan malamai suka ce iri biyu ne, akwai al-mu'allafati qulubuhum cikin musulmai wanda sun musulunta amma musuluncin bai nuna ba, to waɗannan za a ba su zakka ko da su mawadata ne, idan an ga suna da son kuɗi sai a ba su kuɗin don kuɗin su jawo su. Musamman kuma in sun zamanto shugabanni ne masu faɗa aji a nahiyar da suke ko a ƙauyen da suke, shigowar su musulunci zai sa waɗansu su shigo, to sai a ƙarfafe su shigo don a farauto sauran su shigo cikin addinin musulunci. Duk waɗannan ana ba su daga cikin zakka. Sannan kuma akwai waɗanda aslan ba su riga sun musulunta ba, amma ana sa ran idan an ba su za su musulunta,
to su ma suna cikin almalla fati qulubuhum za a ba su zakka. Sannan kuma akwai waɗanda ba su riga sun musulunta ba, ba a tsammanin za su musulunta ma kwata kwata, amma ana ganin in an ba su za su kyale mabiyansu su musulunta. Amma idan an hana su ba za su bari kowa ya shiga musulunci ba, gaba ɗaya a wannan karkarar gaba ɗaya an riga su ba wanda zai shiga musulunci. To a irin wannan sai a ba su don su kyale kawafilud da'awiyya, wato kungiyoyi na da'awa, gungu na masu da'awa su shiga yankunan su je su yaɗa musulunci a cikin ruwan sanyi. Dan duk inda kake son ka shiga, duk nahiyar da kake son ka shiga, idan nahiya ce ta maguzawa sai ka nemi shugaban maguzawan wajen, in nahiya ce ta musulmi masu rauni sai ka haɗa kai da lawani, sai ka haɗa kai da dagaci ko limamin ƙauye idan kana son a zauna lafiya. In ba haka ba, limamin ƙauye sai hana ka wa'azi, shi ake ji a garin, shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɗinsu. Su a wurin mutanen garin ya fi Abubakar, ya fi Umar, ya fi Usman, tunda ba su yi ilimi ba shi suke ganin malami. To kai kuma sai ka nemi haɗin kansa don ka yi da'awa a wajen. Amma idan ka fara zuwa ka sauka a garin ka ɗauka shi ɗin ba musulmi ba ne, ka kafarta shi, kaga ba zai bari sauransu saurare ka ba. A takaice dai, cikin almu'allafati qulubuhum akwai waɗanda suke musulmai, akwai kuma waɗanda suke ba musulmai ba. Musulmai masu raunin imani wanda da sabon shiga musulunci, musulmai waɗanda suke ana ganin sai an ba su musuluncin zai nuna, da kuma waɗanda ana sa ransu musulunta, ko kuma a idan an ba su za a kubuta daga sharrinsu. In ko ba a ba su ba, to ana cikin sharrinsu, kullum za su tayar da rigima da tashin hankali. To sai a ba su. Ka duba hikima ta addinin musulunci. Idan ya zanto za ka iya lallashin wanda ba musulmi ba don ya shigo musulunci, don me ba za ka lallashi ɗan uwanka musulmi ba don ya fahimci shari'a? Amin babu aula kenan. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, lafazin ar-riqab jam'i ne na raqaba, raqaba a larabci wuya, amma aka ambaci wuya ana nufin bawa, don shi bawa ana ɗaura masa igiya ne a wuya, to sai aka ambace shi da sunan wuya ɗin. Ar-riqab ya zanto bayi. To bayi kuma su ma kala kala ne. Akwai bawa wanda yake al-mukatab, ubangidansa ya riga ya rubuta masa fansa cewa kawo kaza ka fanshi kanka. To duk irin bawan da aka rubuta masa fansa ya riga ya fara biya, bai riga ya fara biya ba, al-mukatab kenan. To za a iya bashi kuɗin zakka don ya fanshi kansa. Daga nan gurin bawa na biyu, bawa da wanda yake tsantsar bawa yana hannun ubangidansa, amma kuma shi musulmi ne. To wannan za a iya zuwa a saye shi daga hannun ubangidansa da kuɗin zakka. Ina fata an fahimta. Dan idan to an shigo da shi cikin addinin musulunci. Akwai bawa wanda yake al-muba'ab, wani sashin sa bawa, wani sashin kuma yana da yanci. Kamar mu biyu muka mallaki bawa, mun hada kuɗi mun saya. Daga ba sai nace ni na kyantar da nawa sashin. To kaga yanzu rabin sa bawa ne, rabin sa kuma wato ainihin da. Sai ya zanto a yau Asabar shi bawa ne saboda haƙƙinka kai, zai maka aiki, zai maka kaza, amma gobe Lahadi kuma shi ɗa ne saboda haƙƙina ne, ni kuma nace na bashi yanci. Yau bawa gobe ɗa, yau bawa gobe ɗa, kaga muba'ab kenan. To shi ma wannan a iya bashi kuɗi don ya fanshi rabinsa, ya zanto cikakken ɗa, idan ya zanto musulmi ne. Ina fata an fahimta. Sannan daga cikin ar-riqab ya iyawa an yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba, an kama fursunonin yaƙi cikin musulmai da yawa. To ya halatta ya amfani da kuɗin zakka don a fanso su daga hannun kafirai, a ƴanto su, a basu ƴanci su zo. Duk waɗannan yana cikin firriqabi. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ya ce wa firriqabi, sai kuma ce wal gharimina. Sannan a iya bayar da zakka don gane da waɗanda suka ci bashi su ne al gharimina, waɗanda suka ci bashi. To malamai suka ce shi bashi kala kala ne. Akwai bashi wanda ya shafi kanka kai da iyalin gidanka. Wata matsala ce ta taso maka, katangar gidanka ta faɗi da damana, an yi iska ya kwaye maka rufin kwano, to sai ka ci bashi don waɗannan bukatun. To kana cikin waɗanda suka cancanta a ba su zakka kenan. A'a, jarinka a kasuwa ya karye, kai kuma ka iya kasuwanci, sai dai kuma yanzu ba ka da kuɗi, sai ka ci bashi ka zo kana sarrafa kuɗin ta fuskar kasuwanci, to har yanzu kana cikin waɗanda za a iya ba su zakka kenan. Ko kuma a'a, ka ci bashi ne don raba faɗa tsakanin mutane. An yi jayayya tsakanin wane da wane, ko su wane da su wane, kan kuɗi naira 40,000, naira 30,000, kaga ana nema a yi faɗa, a yanke zumunci, a tashi hankali, sai ka ce ku yi sulhu a tsakaninku, ni na ɗauki kuɗin suna kaina zan biya. To wannan idan kai wannan kana cikin waɗanda suka cancanta a ba su zakka. Dan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin wannan, ya je wajen manzon Allah ya faɗa masa ga abin da ya faru. Manzon Allah ya ce ijlis hatta ta'tiyana sadaqa, zauna har sadaka ta zo mana, sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka, wato ainihin a baka. Ko kuma wane ya mutu ana biyan sa bashi, sai kace bashin ya dawo kaina, to kai din nan da kace bashin ya dawo kaina kai ma ka tantance idan an zo rabon zakka kuma wato ainihin a baka zakka, su ne walgharimin, duk wannan suna cikin algharimin. To duka ga waɗannan ababai ne na halal, amma mutumin da ya ci bashi dan aikata wani abu na haramun, to wannan ba a bashi daga cikin me kudin zakka. Duk mutumin da ya ci bashi dan aikata haramun, ya ci bashi dan ya je ya gina silima, ya ci bashi dan ya je gidajen kallo irin wanda ake tara yara ƙanana tarbiyyarsu suna lalacewa, ana haska musu fina-finai na fasara da rashin mutunci, ana shagaltar da su da wasanni, to irin waɗannan mutum ya ci bashi ya yi wannan, kuma ya zo ya ce a bashi daga cikin kuɗin zakka, ba za a bashi ba dan bashin da ya ci na saɓo ne. Ya ci bashi dan yin sana'a ta giya ko sana'a ta sayar da alade, ko kuma ya sarin karnuka daga nan arewacin Najeriya ya kai kudu inda zuwa wajensu da rago da kare darajarsu ɗaya. Saboda haka duk wanda ya yi irin wannan, yake irin wannan business din, kaga ba za a bashi ba in ya je ya ci bashi, dan saboda bashin da ya ci na menene na haramun ne. Ko ya ci bashi ya yi caca, kuma ya je kuma da ya yanki cacar kuma sai aka tatake shi ko bai ci ba, ba zai zo ya ce kuma tunda ya ci bashi ya yi caca kuma ya faɗi ba an cinye shi, to kuma a bashi cikin kuɗin zakka, duk ba za a bashi ba, sai bashi wanda yake na halal, dan ba za a ƙarfafe shi ba akan sabo. Allah ya ce wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. والغارمين كنن سي الله يتي وفي سبيل الله سنن كما انا واري كودن زكاة دم في سبيل الله لفظ في سبيل الله ينا دم انا إلي بيو معنى سوككيا دم انا مفادي معنى مفادي في سبيل الله يشف دكا وتكفات الهين بغل التافين الدين ينا تكن في سبيل الله جنا مسلاتي ينا تكن في سبيل الله دوكا نو يما يوأذي كتولا وانس قويكا يجي زونا يوتا أكو ka bashi albashin wata uku dan yaje karantar da sababbin da suka shiga cikin addinin musulunci, wannan yana cikin fi sabilillahi. Yaki yana cikin fi sabilillahi, sayan kayan fadan yana cikin fi sabilillahi, tanadar abincin da sojojin yaki za su ci yana cikin fi sabilillahi. Wannan ka kalmar fi sabilillahi da wannan fadin kenan, haka wadansu malamai suka dauke ta. Wadansu malamai suka ce duk da kalmar fi sabilillahi tana da fadin da ta shafi wadannan bangalori, amma fa fi sabilillahi za a takaita ta ne a yaki, dan galibi galabatul isti'mal a cikin alqur'ani rinjayen yin amfani da kalmar ana yin amfani da ita ne kadai a abin da ya shafi yaki. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Dan haka da abin da ya shafi sojojin yakin musulunci, da abin da ya shafi makamin su, da abin da ya shafi abincin su, duk wannan na cikin fi sabilillahi. Idan an sai wa sojoji kayan yaki za su tafi musulunci, aka rarraba musu, in sun je yaki suka dawo kuma sai a ajiye a inda ake ajiyewa, bai zama na ɗaya daga cikin ɗaiɗaikunsu ba, har gobe kuma in za a sake fita jihadi kuma a sake rabawa waɗansu, ko na jiyan ko waɗansu daban. Amma abincin da suka ci wannan gaga amfani suka yi da shi, kaya da za su sa na sanyi in lokacin sanyi ne amfani suka yi da shi, sulken yaki da riguna bullet proof da wannan amfani suka yi da su, honar kwano duk amfani suka yi, za a dawo da ita a ajiye ta, haka riga ma bullet proof za a yi amfani da ita a dawo da ita don wani lokacin kuma a sake tafiya da ita. Ina fata an fahimta. Duk wannan yana cikin fi sabilillahi, dan haka waɗansu malamai suka takaice fi sabilillahi cewa yaki kada yake nufi da abin da yake da alaka da yaki. Waɗansu malamai suka ce duk da cewa kowace kofa daga cikin kofofin alkhairi za ta dauki ma'anar fi sabilillahi, amma kar mu tsuke kalmar da yawa ta yadda yaki kadai take nufi, amma kar mu fadada ta da yawa, waɗansu ababai na nesa duk su shigo ciki, sai dai mu kalli me manufar yaki. Manufar yaki ci gaban addinin musulunci. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله كذا يادة كلمة الله لتكون كلمة الله هي الأولياء دان كلمة الله تزنتو مدعوكك يا يدتك أزلا وأبدا تتكب دوانزواء كان حكا دان حكا أكسر أنت يجي تو دان حكا دو أبين دزي تيمكا وجن كلمة الله انت كفو أبنك سايسك تكين في سبيل الله آنن كذا واتو كنن روكا نويا مالبي مي وعزي وان ذاك تولا وان كوي دا أكسامونا أدد يسم مسلنتا ka ajiye shi duk wata naira 10,000 har wata 6 kaga 60,000 ko shekara daya 120,000 dan Allah idan zai je zauna duk wata 6 10,000 so 60,000 yayi wata 6 na tabbatar zai iya karantar da su 40 hadisi, zai iya karantar da su al-usulus salasa, zai iya karantar da juzu'u amma bit tajwid wa tafsir a tajwidance da kuma tafsirance da qira'anci a cikin wata 6. Idan ko har malami zai karantar da wannan mai 60,000, sannan adadin mutanen da za su ci moriyar tashi, inda ilimi ke da amfani, yanzu nan in mutum uku ne haka zan yi wannan maganar, in adadin mutanen da ke gabana dinnan ne kamar 2,000, 3,000 ko sama da haka idan hada da wanda suke waje, to kuma haka dai zan yi wannan maganar sautin ba sai na ƙara da yawa ba, ni din da ni ne kuma su mutanen kuma duk suna ji. To ashe kenan idan ka tura shi in mutum goma ne ma wannan kuɗin za su yi wannan aikin, tunda dai shi dai zai iya karantar da mutum goma. In sun ninku sun kai 20 haka, in sun kai 30, in sun kai 100 dai duk zai iya yi. To ashe kenan 60,000 ba komai bane ba. Ya kamata ma tunda kawai za mu tura shi mu dauke daga batun 60,000 mu mayar da abin 20,000, saboda mu kwadaitar da shi wajen zaman kauye. Kai ka sani nawa ne za su kammala makaranta ya je yana ta neman aiki a dauke shi koyarwa, da an kai shi Sakandaren kauye ya yi ta safa da Marwa a Ministry of Education, sai ya je ya nemi mutuwan safa an dawo da shi Binni. Ina ba ta amfani ta ballantana wanda za ka tura wancan, amma galibi bambancin shi ne mai aikin da'awa yana da commitment, yana da iltizami, yana da ash'ur bil mas'uliyya, yana da jin nauyin da ke kansa na isar da musulunci. To amma duk da haka sai mu karfafe shi. Idan abin ne za mu ba mutum 10,000 wanda za mu tura kawai sai mu ba shi 15,000 kuma ba shi 20,000, kuma wannan zai sa mu ziga shi cewa ba ka je bane dindindin wata shida da yayi lissafi ya ga 20,000 so shida 120,000. To idan na zauna Binni mai zan kulla in samu wannan cikin wata shida, sai ba komai bari in je da zaman banza gara aikin kishiya in ji mata. Ma'ana sai mutum ya tafi dai yana ganin da zaman banza haka kila zai dauka a zuciyarsa. To amma idan ya je sakamakon kyakkyawan niyyarsa a hankali, sai ga Allah ya masa budi, sai ga yana kwadayin wajen, sai gaban da waɗannan da ya je don su waɗansu kuma suna ƙara shiga musulunci. Don girman Allah, a wata shida ka kashe 120,000, an karantar da mutum 100 fatiha da za su yi sallah, da ahalarin da za su san ƙabli da badi, da 40 hadith da za su san adab, da usulul salasa da za su san waɗansu mabade na tauhidi alaman haji ahlus sunna wal jama'a. 160,000 an karantar maka da mutum 100 wannan, ai wannan arhar ma ta yi yawa. So nawa mutum yake kashe kuɗi a birni a shirme wanda ko bai jawo mutum ɗaya cikin addinin musulunci ba? So nawa idan muka tashi, ko abin hawa da za mu hau, motoci da za mu hau, ko takalmi da muke takawa, ko kuma gidaje da za mu yi, da dogayen katanga, da kayan alatu, sai ga cewa abin da za ka kashe a ban ɗakin ka kaɗai, ban ɗaki inda za ka shiga wanda larura ta kai ka ba zaɓin ka ba, in a zaɓin ka ne kar ka shiga ban ɗaki, larura ta take kai mutum. Shi yasa idan mutum ya je zauna ya kammala larurar baya zama, Ibnu Taymiya ya ce da ya gama fita yake yi saboda larurar ta kai shi. To a ban ɗakin wani sai mutum ya kashe 3,000,000 a ban ɗaki, gidajen irin mala'u sai mutum ya kashe 3,000,000 a ban ɗaki, wani ya kashe 4,000,000 a ban ɗaki, wani 2,000,000 a ban ɗaki. Don girma Allah, ban ɗaki juji wurin zuba datti ka kashe masa 3,000,000 a kan me? 3,000,000 na idan za ka ɗauki malami da zai je wa'azi ya musulantar da mutane a ƙauyukan da ake buƙatar musulunci ya kai. Idan ma za ka ba shi 20,000 mayar mana ya zama 30,000, sai me? Ya je ya zauna a wannan garin, ka sai masa mashin, a idan za a je a yi masa gida a ƙauyen, a sai masa ɗan janareta ɗan kankani, a gina masallaci a ajiye shi a wajen, a ce ba za ka bar garin ba sai an samu wanda zai zama maka halifa zai iya limanci, ko tsawon shekara ɗaya ne ka je ka zauna. Amma dai an tanadar maka abinci shekara a garin, an tanadar maka mashin na zuwa cin kasuwar ƙauye, an tanadar maka gida da za ka zauna, duka cikin waɗannan fa. In dai masallaci ne a ƙauye da komai da komai, dan Allah da masallaci da gidan limankan zai fi 1,000,000? Kaddara 1,500,000, kaddara 2,000,000 tsakanin masallaci da gidan liman da abin da liman ɗin zai ci tsawon shekara ɗaya. Amma sai ɗan ba zai taɓa hasko maka wannan ba. Idan kuma an kawo maka wannan sai kaga zaka talauce. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Amma da mutum ya zo wajen gyaran ban ɗaki, wajen labulan gida, wajen waɗansu ababe, sai mutum ya ta kashe miliyoyi kuma babu lada, kuma sai ya zama abin tambaya a gaban Allah, ya kai ka samu, ya kai ka kashe? Ka samu an ji ta hanya mai kyau, ya kai ka kashe? Kace ya Ubangiji labule ne. Wannan amsa ce kam. Ya kai ka kashe? Ya Ubangiji gyaran ban ɗaki. Ya sanya mabul a ban ɗaki mai tsada irin da malaku, sanya kan famfo yana kyalli, kuma an ɗiga masa ruwan zinari. Don girman Allah, mai mutum zai cewa Allah ranar tashin kiyama? Akwai aiki a gabanmu sosai da sosai. Duk wahalhalun da kuke ganin muke sa mu, muke sayo su da kuɗinmu. In mun bi hanyar da Allah ya tsara mana, babu wahala a ciki. 3,000,000 dai a ban ɗaki. Kaddara 3,000,000 ko da baka je kawai ka kai malami ba, aje ina ta faɗa ne, akwai ban ɗakin fa da ya fi 3,000,000. Wallahi kuwa. To kaddara 3,000,000 sai ka samu wata unguwa, kamar ka je ko Bulunkutu a nan gurin, ko ka je London ciki, ko wata dai unguwa, ga matasa zunzurutu, ba aikin yi, babu sana'ar yi, ba kuɗin juyawa, babu aiki. babu kamfanoni masu zaman kansu a gwamnati, babu guraben aiki. Sai ka kashe miliyan biyu ko miliyan ɗaya ka buɗe wata cibiya ta koyan sana'a, za a koyi aikin kafinta, za a koyi aikin walda, za a koyi aiki na lantarki da haɗa waya da waya, za a koyi aikin gini. Duk inda ka tashi ka kama wani gida haka mai ƙaramin kuɗi 500,000 kaɗan, sai fili 500,000 aka zagaye shi, aka yi rumfar kwano, aka zuba kayan aiki na miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi, kaddara na miliyan ɗaya kaɗai, aka dubi malamin da zai bayar da training ɗin, albashinsa a wata nawa ne, aka ware masa malamai guda biyu ko uku da za su yi wannan aikin, kowa albashinsa kamar misali 20,000 ko 25,000, aka ware musu kuɗin wata 7, aka ce yaran su zo su yi, aka ware malamin addini da zai karantar da su addini, wannan suna koyar da su sana'a, wannan suna karantar da su addini. Ayi haka a nan garin, ayi a Kano, ayi a Zaria, ayi a Sokoto, ayi a Gusau, ayi a ko'ina, ayi a birni, ayi a ƙauye. Kaga za a rage rara na marasa aikin da muke da su cikin matasan mu, waɗanda kullun su ne suke zama wa ƙudul fitna, makamashin fitna. Duk wanda yake sani tayar da rigima ga sanan arha masu tayar da ita, kuɗin da zaka bayar ayi rigimar ƴan kaɗan ne, kuma ba su da mustakabal, kuma haushin kowa suke ji, saboda suna ganin gabaɗaya society ya watsar da su, ba ruwan gwamnati da su, ba ruwan mai kuɗi da su. Saboda haka su busu kiba ma, yau idan ka baiwa wani kaho ka ce a busa kiyama ta tashi, wallahi zai busa, ba abin da ya dame shi, cikin tashin hankali yake shi da gidansu, gani yake gara a tashi kiyama ma kowa sai ina ya tafi. To a nan gurin kaga dole gwamnati ta yi wannan, dole masu kuɗi su yi wannan, da kuɗin zakka a yi wannan, da treasury na gwamnati a yi wannan, da kuɗin local government a yi wannan, da na jiha a yi wannan, da na karo-karo na masu kishiyar addinin musulunci a yi wannan. Sai a rage yara waɗanda suke irin area boys ko waɗanda suke shiga a yi amfani da su wajen harkar daba, wajen wani ecomag, wajen wane ne, waɗanda su yi ta karkashe juna, a yi ta kai hare-hare. Ka duba abin kunyar da yake faruwa cikin Ramadana, a ce an kai hari gidan wane, an fatattaka gidansa da bindiga ya sha da kyar, an kai hari gidan wane a gari na musulmi, da wanda ya kai harin, da wanda aka yi wa harin, dukkaninsu musulmi. Me yafi wannan takaici da bakin ciki? Wa'azi irin wannan ba zai warware matsalar ba, shi tunatarwa yake. Amma idan mai wa'azi ya yi nashi ya sauke, gobe sai wani mai kuɗi shi kuma ya fara nashi aikin, sai wani jami'in gwamnati ya fara nashi aikin, gwamnatin jiha ta fara nata, ta ƙaramar hukuma ta fara nata, masarauta ta fara nata. Dan dukkaninmu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama, tun daga Emirate Council har zuwa Government House har zuwa Secretariat na local government, dukkanmu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ubangiji ta'ala ya ce wa fi sabilillahi wa bin sabili, cikon na takwas wanda ake baiwa zakka shine matafiyi, ibn sabili matafiyi. Suka ce matafiyi shine mutumin da a nan garin a halin tafiya yake. To za a ga halin da yake ciki yanzu, sai a bashi zakka. Idan yana da wadataccen guzuri ba za a bashi ba, in guzuri ya yanke masa sai a bashi zakka, ko da a garin sa yana da kuɗi. Waɗansu suka ce a'a, ba da zaran guzurin sa ya yanke za a bashi zakka ba, sai a duba a ga yana da waɗanda ya sani a garin ya iya cin bashi, tun an san shi a garin su yana da kuɗi. Idan har a garin akwai wanda za su bashi bashi, to ba za mu bashi zakka ba. Amma idan a garin ba a san shi ba, ba a san shi can a garin su shi ma yana da kuɗi ba, to kaga ba mai bashi bashi, don haka a nan gurin sai mu bashi zakka. To amma suka ce shi ma dole mu kalle shi, shin tafiyan nan tasa tafiya ce ta halal ko tafiya ce ta haram? Idan tafiya ce ta neman ilimi, kaga tana cikin fi sabilillah ita kanta. Idan tafiya ce ta sada zumunci, idan tafiya ce ta ziyartar ƴan uwa, idan tafiya ce ta ziyartar abokanai, duk wannan tafiya ce ta halal. Amma idan mutum ya yi tafiya wadda take sa sabo, ya yi tafiya don sata, ya yi tafiya don fashi da mukami, ya yi tafiya don ya je wajen wata farkarsa, wajen wata karuwarsa, wajen wata girlfriend ɗinsa, bari mu faɗa ƙarara, saboda kar ya ɗauka karuwa daban, girlfriend daban, ko ba haka ba? In dai ba aure za ka yi ba, meye bambancin? To duk wanda ya doguwar tafiyar irin wannan, sai guzuri ya yanke masa. Kuma shi tafiyar da ya je wajen budurarsa ba neman aure ba ne ba, guzuri ya yanke masa. Baya cikin waɗanda za a baiwa a ce wai ibn sabili ne, ba wani ibn sabili. Ya taka da ƙasa, ya taka da ƙafa, ya koma gida. Ubangiji ya ce faridatan min Allah, wannan farilla ne daga Allah, ya wajabta akan kowa da kowa. Wallahu alimun hakim, Ubangiji ta'ala shi ne alim, masani sannan kuma hakim, mai hikima cikin al'amuransa. Akwai ragowar al'amura da suke da alaka da wannan aya, amma suna da faɗi, amma dai ga waɗansu a gurguje. Na farko, shi idan mutum ya fitar da zakka, sai ya baiwa dukkan waɗannan ajujuwa guda takwas kowanne, sai ya samu wakilci, al-fuqara, al-masakin, al-amilina alaiha, المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل دول سياباسو ko in ya bayo fuqara ko kada ya wadatar ba sai ya bayo almaskin ko ya bayo almasakin ya wadatar ba sai ya bayo ba alamilina alaiha wadansu malamai suka ce labud da min alistiab dole sai an samu wakilci kowane aji ya zanto ya samu wakilci wadansu malamai suka ce a idan an baiwa kaso ɗaya cikin su ya halatta idan an kala da nabi ya halatta an kala da na uku ya halatta kai dai ka bayar a ɗaya daga cikin su ko biyu daga cikin su ko uku daga cikin su suka ce dan manzon Allah ya ce da Mu'adh bin Jabal ثم أخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تيتمي فترد على فقرائهم بيتب ومساكينهم وعلى الآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب سيتك إتاء كان فقرائهم حديث النتيجة بقارينة في مسلم سيكتك هذا أنا آئية تك إتاء أكون بنغلي بندون بنغلي وأن المسألة تمي مهمانتي سأن المسألة تبيو تلك ديازم تلك سيأباش ذكا ko kuma sai in baya da aikin yi baya da sana'ar yi waɗansu malamai suka ce idan talaka yana da ƙarfin da zai je koye da ko koyoyi itace koyoyi ciyawa to ba za a bashi zakka ba sai dai in baya da ƙarfin da zai wannan to wannan sai a bashi ko yayo ciyawa ba a saya ba to sai a bashi yayo itace ba a saya ba sannan sai a bashi suka ce manzon Allah ce la tahillu sadaqatu liganiyin wala lizi mirratin sawi zimirra ma'abucin karfi zumirratin fastawa zimirratin sawi wanda yake daidaitacce mai lafiyayyen gabbu kuma yana da karfi suka ce ba za a bashi zakka ba haka waɗansu malamai suka ce a iya baiwa fikiri a iya baiwa miskini komin karfin jikinsa tunda dai baya da wadata za a iya bashi dan abinda ake kallo talaucin da rashin wadata ina fata an fahimta sannan kuma shin da zaran mutum ya samu nisabin zakka shikenan shi ma ba za a bashi zakka ba nisabin zakka yanzu a bana 173 to kenan duk wanda ya mallaki 173 zuwa sama shikenan kana bashi zakka ko kuma akan kalli wadatar mutum ne me ake nufi da wadata ka iya mallakar 173 ko ma 200 amma kuma kana da mace uku kana da ƴaƴa 10 ko 12 ko 13 kana da iyayenka da suka kasa me wannan kudin da wannan yawan iyalin waɗannan kuɗin mai za su yi wa wannan iyalin suka ce to wannan zai bayar tun da yana da nisabi amma kuma yan an ba shi zakka shi ma zai karba abinda 200 za ta wadace mai wannan iyalin da muka lissafa ba za ta wadace shi ba saboda haka dai ana nan ne hannu baka hannu ƙwarya ne shi ma don haka zai bayar kuma zai karba shi akwai zance daga cikin zantukan malamai wato ahlul hadith suka nuna haka karka ga wani mai babban albashi kace ai yana da matakin albashi na kaza ba za a bashi zakka ba idan ka dubi matakin albashin dubi kuma yawan iyalan da ke karkashin sa mana ya da mata da jikoki kuma baya da wata hanya sai wannan albashin kadai a wata baya iya sarrafa komai kaga wannan ma duk zaka basu zakka kenan dan haka dai wannan yana daga cikin masaloli muhimmai da ake tattaunawa a babin zakka sauran kuma in mun sake zuwa kan wata ayar ma ƙara magana akai ubangiji ce
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
كركم أنت أتوا كبيرا نفتح أجياء وطن الجنسي قد أتفز دعاك للصفا ذا أباس ذكاني إمو تنباية تكين أهل البيت أما إننا تكين أهل البيت شريفي نيشي إرن جدن النبني تبنغران حسن كو حسيني تبنغران نانا فاطمة تبنغران كو وانيني يزمدي واتو شريفي تو بدأ باشي ذكابا هو داينا تكين الفقراء هو داينا تكين المساكين ko da yana cikin al'amilina alaiha ba za a bashi ba sai dai a bashi wato taimako ko kyauta amma ba za a bashi sadaka ba ko sadakar nafila ko sadakar wajibi duk ba za a bashi ba sai dai ya bari idan an yaki an samu ganima sai a bashi daga cikin khumusi fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lizil qurba nan sunan sa ya fito sai a bashi ubangiji yace wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa minhum daga cikin munafikai akwai allazina yu'zuna an-nabiyya wadanda suke cutar da annabi wa yaquluna sai su rinka cewa huwa udhunun wato shi mai yawan sauraron magana ne in an fada masa ma'ana baya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, baya bambance tsakanin sharri da alkhairi, da abin da ka faɗa kawai sai ya yarda. Huwa udul, haka munafikai wato suke faɗa. Ubangiji ta'ala ce qul udunu khairin lakum, kace da su ai mai sauraron alkhairi ne gare ku banda sharri. Qul udunu khairin lakum, mai sauraron alkhairi ne game da ku. Yu'minu billahi, yana imani da Allah a matsayin abin bauta. Wa yu'minu lilmu'minin, yana gaskata mu'minai, mu'minai idan sun faɗa masa magana sai ya gaskata su saboda zahirin su, kuma shi bai san baɗini ba. Wa rahmatin lillazina amanu minkum, sannan kuma akwai kira'ar wa rahmatin, akwai kira'ar wa rahmatun. Na faro da rahmatin dai in ya adabin sa akan qul uzunu khairin lakum, yu'minu billahi wa yu'minu wa rahmatin, an gane ku, uzunu khairin lakum wato uzunu rahmatin lakum kuma kenan. Wannan kira'ar Ali ibn Hamza al-Kisa'i, ɗaya daga cikin malaman kira'a guda bakwai daga cikin mutanen Kufa, kira'a ce mutawatira sabita sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa rahmatin lillazina amanu minkum, ko mai saurare ne na rahama game da waɗanda suka yi imani cikin ku. Amma wallazina yu'zuna rasulullah, waɗanda duk suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lahum azabun alim, suna da azaba wadda take mai radadi, wato suna da azaba mai tsanani. Wato munafikai sun faɗa haka ne a daidai wajen wancan tafiya yakin Tabuka, suna cewa mu je mu bada uzuri ko mu kyale, sai wani ce ku je ku bada uzuri, ai baya ganewa tsakanin mai gariya da mai gaskiya, shi da abin da aka faɗa ya yarda. Kaga wannan aibatawa ne suke wa manzon Allah. Wa yaquluna huwa udhun, lafazun udhun a larabci ai asalinsa kunne, wato kenan an kawo shi a nan gurin ana nufin amfani da kunne din kenan. Min babi itlaqil ba'd ma iradatul kulli, itlaqil juz'i ma iradatul kulli kenan, wato kenan a ambaci bangaren abu ana nufin dukkaninsa gaba daya. Wato suna cewa ai shi mai yawan sauraron magana ne baya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya, sai Ubangiji ya yi musu raddi yace eh mai saurare ne amma banda sharri, alkhairi kawai yake saurare, mai saurare ne amma na gaskiya banda ƙarya, baya sauraron ƙarya. In ma ka faɗa masa ƙarya, Ubangiji zai fallasa kai ya saukar da wahayi a kansa ya bayyana masa ƙarya kai. Qul udhun khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Idan muka dauki qul udhun khairin lakum abinnan qul udhun khairin lakum yu'ta Allah rahama ne ga waɗanda suka yi imani cikin ku. A nan gurin wato ainihin akwai abu guda biyu da suke buƙatar faɗakarwa. Abu na farko, Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim, duk waɗanda suke cutar da manzon Allah suna da azaba wadda take mai tsanani. To haka Allah ya ambaci wannan cikin suratul Ahzab, ya ƙara a can gurin cewa Allah ya tsine musu, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabun muhina, Allah ya tsine musu duniya da lahira, duk wanda suke cutar da Allah ko suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cutar da manzon Allah kuma shine ka jingina masa aibu, ka jingina masa wata sifa ta tawaya, to wannan cutar da manzon Allah ne. Kaga kenan abu ne mai matukar hadari. Sannan abu na biyu, Allah ya ce yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Al-iman, kalmar imani idan an jingina ta zuwa ga imani da Allah, lafazin amana yu'minu yakan yi ta'addi ne bil ba, yu'minu billahi. Ina fata an fahimta. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. A takaice dai amana yu'minu idan an jingina zuwa ga Allah sai ta'addi bil ba, amma idan an jingina zuwa ga mutane sai ta'addi bil lam. Wa yu'minu lil mu'minina, can billahi nan kuma lil mu'minina. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu allati afatatma'una an yu'minu lakum amadadun bikum. Ina fata an fahimta. Ga kuma cikin kissar annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da ƴaƴan annabi Yaqub suke cewa da shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina, shi yasa suka ce idan yayi ta'addi bil ba al-imanu ma'anarsa ya zama al-i'tiqad, amma idan yayi ta'addi bil lam al-iman ya zama ma'anarsa al-istislam wa tasdiq. Al-istislam, yadda da miƙa wuya da kuma gaskatawa, amma in yayi ta'addi bil ba al-i'tiqad dan sallamawar fili ba ita take nuna kudurin zuci ba, shi yasa abin da ya shafi Allah dole sai da kudurin zuci. Ina fatan an fahimta. To sai Allah ce
ya'lifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin alam ya'lamu annahu man yuhadidi allaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalika al-khizyu al-azim.
Ubangiji ta'ala yace yahlifuna billahi lakum liyurduhu, munafikai za su rime an yurduhuma, amma suka ce idan an ambaci ababai guda biyu jazal iktifa'u bi dhamirin wahid, ya halatta a wadatu da damirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba. Kuma na kawo shawahid cikin alqur'ani da suke nuna haka a can gurin, da waɗansu daga cikin shawahid na larabci da suke nuna haka. Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu ramani bi amrin kunt minhu walidi bari'an wa min ajli at-tawyi ramani gani ramani bi amrin kunt minhu walidi bari'an ana kunt minhu bari'an wa walidi kana minhu bari'an. Amma sai kawo bari'an guda daya, kuntu minhu wa walidi bari'an wa min ajli at-tawyi ramani wa man yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha lagharibu, yani fa inni gharibun biha wa qayyarun lagharibun biha. Amma sai kawo gharibun guda daya ba sai kawo guda biyu ba. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Allah ce alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, shin ba su da masaniyar cewa duk wanda ya sabawa Allah da manzansa. Almuhadadatu a cikin larabci ita ce almujanabatu, yakunu Allahu wa rasuluhu fi jambin wa anta fi jambin akhar, Allahu wa rasuluhu fi nahiyatin wa anta fi nahiyatin ukhra. Allah da manzansa suna wani bangare, kai kana wani bangare ba ruwanka da su. Umarnin Allah da manzansa suna wata nahiya, kai kana wata nahiya. To man yuhadidillaha wa rasuluhu kenan. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasuluhu, ba su da masaniyar cewa duk wanda yayi fito na fito da Allah da manzansa, ya saba Allah da manzansa yana cikin sani. Fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha, wuta jahannama ita ce makomarsa, zai dawwama a cikinta. Zalikal khizyul azim, wannan kuma ai shine al-khizyul azim, wato ainihin tabewa wadda take ta sarari. Wuta jahannama ta zanto ita ce makomar mutum. Lafazin alam ya'lamu, idan kun lura anan gurin ya'lamu fi'il mudari ne, ga kuma alam ta riga yi lam wanda tana cikin jawazimul fi'il mudari, ga kuma hamzatul istifham kafinta. Alam ya'lamu, alam nashrah laka sadrak, alam ya'lam bi anna Allah yara, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Ire-iren waɗannan a cikin alqur'ani da larabci ma'ana biyu gare su. Ma'ana ta farko, aikin da lam din za ta yi lokacin da hamzatul istifham ta rigaye ta, sai ta canja fi'ili mudari'i daga mudari'i sai ya zama madhi, sannan kuma ta canja jumlar daga kasancewanta jumla manfiya ta zanto jumla musbata, sai ya zanto alam ya'lamu annahu man yuhadidillahu wa rasuluhu qad alimu annahu man yuhadidillahu wa rasuluhu. Ma'ana ta kenan. Ina fata an fahimta. Alam nasraha laka sadrak, ma'anasa sharahana laka sadrak. Alam naj'al lahu aynayn, ma'anasa ja'alna lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, kana nutfatan min maniyyin yumna. Wato gaba ɗaya kenan, tanqalibu almudara'atu madawiyatan wa tanqalibu aljumlatu min alnafi ila alithbat, min alnafi ila alithbat. Wannan aikin da take kenan ɗaya daga cikin ayyuka. Waɗansu kuma suka ce a'a, yana nan a matsayinsa na istifhami, sai dai ya zama al-istifhamu takariri. Al-istifhamu takariri shi ne hamlul mukhatabi ala an yukirra bima qila lahu, wanda ake yawa magana a sashi ya yadda da abin. Alam ya'lamu, shin ba su sani ba? Kai da ake yawa magana kace gaskiya sun sani, sun sani. Alam nashrah laka sadrak, shin ba mu yalwata kirjinka ba? Ana so a ce manzo Allah ce gaskiya ne ya Ubangiji, ka yalwata kirjina, ka fada da kirjina. Alam ya'lam bi anna Allah yara, shi wancan kafirin bai san ba Allah na ganinsa? Gaskiya ne ya san Allah na ganinsa. Al-istifhamu takariri kenan, duk inda yake cikin alqur'ani wannan ka'ida ce amma لا تشذ منها شارذة ولا واردة هكذا ka dauke shi ko ka bada ma'ana farko ko ka bada ma'ana ta biyu ubangiji ta Allah ce zalikal khizul alim azim zalikal khizul azim lalle munafikai suna cikin tabewa tabewa da take mai girma ya ubangiji kar ka samu cikin wadanda suka tabe ka samu cikin wanda suka rabota abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى